تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة هدوة أولنا سافية ترانر الحميس أكو قوات رمضان هجرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم daga garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da 15 ga watan hudu shekara ta 2021. Wannan shine majalisinmu na uku a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda insha Allahu ta'ala za mu tashi a aya ta nawa, ta shida ko ihdina siratal mustaqim a cikin suratul Fatiha. Da haka bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin. Kamar yadda ayoyin da muka fassara a jiya suka yi bayani dangane da abin da ya shafi kwalaitarwa da kuma tsoratarwa dangane da Allah subhanahu wa ta'ala, sura tana ƙarishewa tare da addu'a domin neman dacewa, domin duk abin da ɗan adam zai yi baya iya cin nasara sai idan Allah ne ya taimake shi, kuma nasara tana zuwa ne ta hanyar addu'a da roƙo da nacewa Allah madaukakin sarki. Shi yasa sai ayan take koyar da mu faɗin cewa ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da mu wannan tafarki madaidaiciya. Ma'ana wannan aya tana nuni akan cewa mutum yana neman dacewa zuwa ga tafarki madaidaici da tabbata akan addini har zuwa ranar da bawa zai haɗu da mahaliccinsa, saboda dukkan wanda yake rayuwa bai gama ganin jarabawa ba. Fa innal hayya la tu'minu alayhi alfitan, duk wanda ke raye ba a da tabbacin jarabawa ba zai iya canza rayuwarsa ba. Shi yasa a nan ayan ke nuni akan cewa ko da yaushe ya zanto kana neman shiriya daga Allah subhanahu wa ta'ala. An faɗi tafarkin a nan ana nufin musulunci, ma'ana ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga musulunci, domin shi ne wasiyoyin da annabawa da manzanni suka rinka yi wa 'ya'yansu hatta akan gado na shimfiɗarsu na mutuwa. Suna cewa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Annabi Yaqub ya tara 'ya'yansu gaba ɗaya ya tambaye su, me za ku bauta ma a bayana? Suka tabbatar mishi cewa za su rayu ne a cikin musulunci, amma duk da haka sai da ya ƙara jan kunnu sai ya musu kashedi da cewa da ɗai kar su yadda mutuwa ta riske su face suna cikin wannan addini na musulunci. To a nan shi ma Allah subhanahu wa ta'ala abinda yake koyar da mu kenan, cewa a kullum mu roƙi Allah rayuwa a cikin musulunci har zuwa haɗuwa da shi, wanda wannan shine ita ce tafarki wanda take sarari, wanda take hada mutum zuwa ga mahaliccinsa da samun yardan Allah tare kuma da samun aljanna. Duk mutumin da ka gani a aljanna to babu makawa, dole sai yana cikin musulunci. Duk mutumin da bai rayu a musulunci ba bai mutu a cikinsa ba, to ba shi da matsuguni a cikin aljanna. Wannan yasa za mu fahimci girman abin da wannan aya ke nunar da mu, wanda shi ne abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni a kansa tare da dukkanin annabawan Allah ta'ala. Babu wani annabi da ya zo face sai da ya fata da burin shi kansa ya mutu a cikin addinin musulunci, sannan kuma ya wasulci a kan haka. Don haka dai ayan tana nuni a kan cewa babu wani rabauta da bawa zai iya samu har sai idan ya tsayu a kan musulunci. Duk abin da mutum ya samu matuƙar ba a kan addini ya tsaya ya samu wannan abu ba, to wannan abu yakan zamto masa nadama da damuwa a ranar alkiyama. Shi ne Allah SWT aya ta gaba yake mana bayanin wace hanya ce madaidaiciyar nan wanda muke roƙon Allah a kansa. Sai ya ce siratal ladina an'amta alaihim, tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su, ghairil maghdubi alaihim, ba waɗanda kai fushi da su ba, wala dhalin, ba kuma matattu ba. Waɗanda Allah ke nufi a nan cewa ya ni'ima a kansu su ne annabawa da manzanni, annabawa da shahidai da kuma siddiƙai. Domin a wani wurin ya fassara a cikin suratul nisa'i su wane ne wanda ya ni'ima a kansu ɗin, dan ya ce wa mai yi rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim, sai ya ce minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. A gaba ya ce zalika al-fadlu min Allah, waɗanda Allah ya ni'ima a kansu ne ce minan nabiyina, su ne annabawa, was-siddiqina, da siddiqai. As-siddiq shi ne mutumin da ya rayu tare da wani annabi, ya yi imani da shi, ya gaskata shi, kuma ya taimaki da awarsa, shi ake ce ma as-siddiq. Wash-shuhada, da kuma wanda suka yi mutuwar shahada. Mutuwar shahada ta fagen yaki ko ta ma'ana, domin akwai waɗanda suke mutuwar shahada ta ma'ana, kamar macen da ta mutu wurin haihuwa, ta yi mutuwar shahada. Mutumin da katanga ya faɗo ya danne shi ya mutu, Allah subhanahu ya ce ya yi mutuwar shahada. Mutumin da ya fada cikin ruwa, ruwa ya garkame sa ya mutu a cikin ruwa, shi ma ya mutu wa shahada. Haka nan mutumin da ya mutu a cikin annoba, wata annoba ta zo ta kashe shi, shi ma wannan yana cikin shahidai. Haka ne yace man kutila duna malihi fa huwa shahid, duk mutumin da aka zo a kwace masa dukiya da karfin cin tuwo, ya tsaya ya jajirce dan ya tsara dukiyarsa har aka kashe shi, manzallah sallallahu alaihi wasallam ya mutu wa shahada. Haka nan man kutila duna ahlihi fa huwa shahid, duk mutumin da ya mutu kokarin fafutukan kare mutuncin iyalansa har ta kai ga aka kashe shi, Allah subhanahu ya ce wannan mutumi ya yi mutuwar shahada. To waɗannan Allah subhanahu ta'ala ya jero su annabawa, siddiƙai, shahidai, sai ya ce was-salihin, aji na huɗu su ne nagartattun bayi, waɗanda suke rayuwa a musulunci, kuma suke rayuwa a kan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da shi kuma ya kira a kansa. Malamai suke cewa ba yanda za a yi mutum ya je aljanna sai ta ƙofofi ɗaya daga cikin waɗannan ƙofofi guda hudu, ko dai mutum ya zamto shi annabi ne, wanda kuma annabta ya riga ya ƙare a yanzu mu da muke rayuwa, ko na biyu mutum ya zamto siddiqi ne, shi ya rayu da annabi, ya taimaki annabin, ya yi imani da shi har ƙarshen rayuwarsa, shi ma yanzu wannan matsayi ta riga ta yanke tun da cewan annabawa sun an gama aiko su. Sannan sai shahidai, mutuwar shahada kuma zaɓi ne na Allah, ba wanda ke iya sanin yaya zai yi, sai dai mutum ya roƙi Allah a cikinsa. To sai na hudun suka ce ta ce ƙofa buɗaɗɗiya wanda take nan, kowane musulmi in ya dage yana iya samunta, shi ne mutum ya zamto nagartaccen bawa wanda zai bi Allah ba tare da shirka ba, ba tare da bid'a ba, ya yi iya ƙoƙarin ganin ya rayu a cikin addinin musulunci. Suka ce wannan ita ce ƙofa mafi faɗi a kan dukkan sauran ƙofofin guda hudu. To anan da Allah ya ce siratal ladina an'amta alaihim, waɗanda kai ni'ima a kansu, shi ne wancan ayan take fassara su, ko dai annabi, ko siddiqi, ko shahidi, ko dai ka zama mutumin kirki wanda bayan ranar da baka nan jama'a za su faɗi alkhairi game da kai wanda zai tabbatar maka da aljanna, domin ana samun wannan hadisi ya zo a cikin sahih al-Bukhari. Imam al-Bukhari ya yi babi kusan da guda, ye masa take da babu sana'un nasi 'ala al-mayyit, babin da ke magana akan mutun ya mutu, wasu mutane adalai, ba fa mutanen kabilanka ko masoyanka ko a'a, adalan mutane waɗanda ba za su yi maka ƙarya ba saboda suna kinka, ba za su yabe ka ba ko da kai mutumin banza ne saboda kana musu wani abu nagari, a'a, mutanen da suke son ka dan Allah kuma su faɗa adalci a kanka. To irin waɗannan mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam an wuce da gawa a gaban sa, an yi rasuwa ya ce wane ne wannan, aka ce fulan, ai wane ne, sai mutane suka rinka fadin alkhairi game da shi, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat wajabat wajabat, ta tabbata ta tabbata ta tabbata, har sau uku ba a jima ba aka ƙara wucewa da wata gawa, sai ya ce a wannan kuma wane ne, aka ce fulan, ai wane ne, sai mutane suka rinka fadin sharri shi kuma a kan sama, a ce mai cutar da makwabtan nan, mai kaza mai kaza mai kaza. Akwai wani gari da muka taɓa zuwa tare da wasu 'yan uwa, muna sauka a garin muka tadda dattawa za su shiga masallaci, suna murna suna ma junansu barka. Muna gaisa da su, nace na tada ku cikin farin ciki, muna ta sallama, ba ku amsa ba, suka ce wallahi malam farin ciki kam, kamar mu zuba ruwa a ƙasa mu sha. Nace Allah sanya albarka, me ya faru? Suka ce wallahi wani ne ya mutu. Wani ne ya mutu, kuma ake farin ciki, suka ce kwarai da gaske. Ko me yasa? Suka ce duk kusan matasan da ke garin nan, kaga yaro ya haukace da shan kwaya, shi yake ba shi kwaya. Dilali na kwaya da bata matata tare da shan kwaya. To ya hau mota yanzu a hanyar gari kaza, ga wasa ma ce kwata-kwata an kasa ɗauko ta, a can aka rufe shi. Shi ne yanzu suke murnan mutuwar. To kaga wannan yana daga cikin irin abinda Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana a kai. Suka zo, aka suka faɗa Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma ya ce ta tabbata, ta tabbata, ta tabbata. To a wannan gaban ne sai hankalin Sayyidina Umar ya tashi. Sai ya ce ma Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah menene ya tabbata? Sallallahu alaihi wa sallam, an faɗi alkhairi kan wancan, ka ce ta tabbata sau uku. An faɗi sharri akan wannan, shi ma duka amsan iri ɗaya, ka ce ta tabbata har sau uku. Sai ya ce wancan da kuka faɗi alkhairi a kansa, to aljanna ce ta tabbata a gare shi. Wannan da kuka faɗi sharri a kansa, azaban Allah ne ta tabbata a gare shi. Ku ne khalifofin Allah a ban ƙasa. To kun ga wannan shi ke tabbatar da maganan shiga cikin bayi salihai na gari da wannan aya ke nuni a kansa, wanda su ne ma'abuta shiriya da tsayuwa akan addini. Sannan kuma ayan tana koyar da mu kaman kina roƙon Allah ne akan, ya Allah karka sanya mu a bisa tafarkin waɗanda kai fushi da su. Waɗanda Allah ya fushi da su ɗinnan su ne Yahudawa, kuma abin da ya haifar musu da wannan shi ne sanin gaskiya amma su ki aiki da shi. Sun san gaskiya amma ba su yi aiki da shi ba. Sun fahimci Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ne ya aiko shi, amma sun ki su bi shi, kuma sun san shi haƙiƙanin sani. Ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu. Sannan kuma da duk wanda ke bin tafarkin ne ga gaskiya ki ɗaukanta, to yana kamanceceniya ne da Yahudawa a ɗabi'unsa, ko da bai rayu a cikinsu ba, ko da yaransu da nashi ba iri ɗaya ba ne. Sannan abdallin, matattun da Allah ya faɗa a cikin wannan aya, su ne waɗanda ba sa neman shirya balle su yi aiki da ita, wanda har suka ɓace a sanadiyyar haka ɗin, wanda kuma su ne kiristoci kamar yadda addini ya bayyana a haka. Sannan haka duk wanda ya bi hanyarsu, ma'ana duk wanda ya zauna zai neman ilimin sanin addinin musulunci, to yana ƙoƙarin koyi da ɗabi'u ne irin na kiristoci, don su ne waɗanda za ka gansu da littattafansu ba za su iya karanta maka shi ba balle su fahimce shi. Ko sun karanta turancin ba lallai su gane maka bayanin abin da ke cikinsa ba. Za ka ga littafin na wani wuri daban, su ma kuma aikinsu na wani wuri daban, saboda ba su ma san abin da suke rayuwa galibi a cikinsa ba, kamar su na tare ba. A cikin wannan addu'a da ta zo ihdinas siratal mustaqim, akwai waraka ga zuciyar duk wani musulmi in ya karanta ta, na daga abin da ya shafi jayayya da Allah da husuma da ɓata. Duk in mutum na addu'ar nan karanta wannan sura, to yana neman waraka daga waɗannan, kuma Allah kan taimake shi a kansu. Sannan kuma wannan aya tana nuni akan ni'imar Allah gaba ɗaya, yana nuni akan wannan, domin dukkan mutumin da ya san gaskiya an fi tsammanin ya zanto shi ne wanda zai bita fiye da wanda ba shi ba. Sannan kuma a cikin ayan za mu fahimci cewa babu ko shakka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su suka fi kowa dacewa da wannan shiriyar fiye da wani wanda ba su ba, saboda wancan ayan da muka karanta a baya tana nuni akan darajar sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Saboda duk ajujuwa hudincan da muka faɗa, wanda aka ce yanzu kusan ɗaya ce ta mana saura ta nagarta ta zuwa aljanna, su sahabbai za ka ga in banda ta farkon ta annabtaka ita kaɗai ce ba su samu ba. A cikinsu akwai wanda suka yi shahada, a cikinsu akwai maza akwai mata. Wanda ma ta fara samun shahada a musulunci mace ce take Sumayya, lokacin da ake azabtar da su da mijinta Yasir da ɗanta Ammar. Annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci bai da ƙarfi a lokacin, baya iya ƙwatansu illa iyakan ana ɗanɗana musu azaba. Ammar ya ce aka rinka danna fuskanmu a ruwan zafi har sai mun suma, sannan a ɗaga fuskokinmu, an rinka tsaga jikinmu. Ya ce duk wani nau'in azaba da ake a garin Makka, wanda za a samu wani azzalimi da ya san yadda ake tirsasa mutum ya bar abin da yake kai, sai da aka yi amfani da shi. Ya ce ba mu saki imani ba har sai da aka rinka aitawa garuruwan da ke gefen Makka, ana ɗauko hayan wanda za a biya su su yi mana azaba don mu bar imani. Ya ce daga ciki sun rinka tsaga jikinmu da aska da wuƙa, suna zuba mana wani abu mai zafi kamar a ce yaji a zuba musu yace hakan bai samu bar imani ba har sai da aka wayi gari wata rana bayan duk wannan ya wuce sun yi hijira zuwa Madina sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi yake ce masa sahabbai ku zo mu tuna abin da aka yi mana a lokacin da muka musulunta wanda ba za mu manta da shi ba wannan yace ni ba zan taɓa manta sanda aka kashe min ƴaƴana a gaban ido na ba wannan yace aka kwace min rumfan kasuwa wannan yace aka yanka dabbobi na da ransu kowa ya faɗi nashi da aka zo kan Ammar bin Yasir sai kasa magana da sayyidina Umar yace Ammar ga ya mana abin da ba za ka taɓa mantawa da shi ba sai ya juya bayansa mayafi ne dama a jikinsa sai ya juya bayansa ga sayyidina Umar sai ya daga mayafin ya nuna masa duk jarumtan Umar sai aka ga ya fashe da kuka ya ja da baya yace subhanallah sahabbai suka tsorata suka ce me ka gani yace na ga wani rami a bayan Ammar wanda in na sa tafin hannuna zai zauna a ciki yace wannan fa yace ba zan taɓa manta ranar da na musulunta aka ɗaura ni akan ƙarfe aka sa wuta a ƙasa ba kitsan jikina shi ya kashe wutan da aka ɗaura ni yace wannan shi ne abin da ba zan taɓa mantawa da shi to kun ga irin wannan su sun sami wannan matsayi sannan shi ya sa ayan tana nuni akan falalansu ne saboda su sahabbai su ne turke na addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ya ɗaura musulunci akan abin da ya ɗaura su akan sa ne duk wanda zai rusa su sai ya rusa sai ya rusa musulunci kafin ya iya rusa su saboda ne saboda su ne mutanen da suka gwamutsi rayuwarsu da ta Allah sallallahu alaihi wasallam kafin kowa ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah su suka fara bin shi sallah su ne mamu na farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sami Allahu liman hamida suka ce rabbana wa lakal hamd wannan ababin ibada kenan haka nan ababin mu'amala annabi sallallahu alaihi wasallam ya auro daga gidajensu ya aura daga gidan sayyidina Umar ya aura daga gidan sayyidina Abu Bakar har an tambaye shi duk duniya wa kake so yace na Aisha aka ce banda ita fa yace wane ko wato in ba mahaifinta ba kaga wannan duk sahabban sa ne to sannan haka nan shi ma ya yarda da su dan ya dauki aure daga gidan shi ya ba su ya ba sayyidina Uthman daya ta rasu ya ƙara mishi ta rasu yace da muna da ta uku da mun baka babu ko dalilin da zai sa mutum a bashi aure ta mutu a sake bashi sai in an yarda da abin da yake kai domin inda ba a yarda ba to an yarda kallon mangwara ne an hunta da guda ba wanda zai sake daukan diya ya sake ba mutumin da bai rike mace da mutunci ba to kun ga wannan ke nuna darajar su da matsayin su sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su sun jagoranci sallah ma yana raye kamar sayyidina Abu Bakar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciwon ajali ya rinka limancin sallah sai da ya limanci kusan sau 18 ciki har da kuɗi ba ta juma kaga wannan shi ke tabbatar da khalifancinsa a bayan ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam to don haka wannan aya dai tana nuna falalansu da girman matsayinsu sannan kuma a ƙarshen suran ana so idan mutum ya kai ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya ce amin ma'anan amin shine ya Allah ka amsa wannan abu da muka roƙe ka amma ba tana cikin ayan bane shi yasa aka ga ita amin din nan ba amin ba a rubuta ta a cikin alqur'ani in ka duba alqur'ani ba za ka gani ba saboda ba ta daga cikin bangaren suran amma girman addu'an ya kai ga cewa a roki Allah ya amsa sannan kuma sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma kusan a haka suka yi kuma suka karanta wannan kuma su ne abin koyi na dukkan wani musulmi wannan a takaice shine abin da suratul fatiha ta kunsa ku yan uwa musulmi kuma shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufin mu da mu sani a ciki abinda muka faɗa ya zama daidai a cikinta Allah ta'ala ya sa mu tarayya a lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana sai sura ta gaba ita ce suratul baqara
bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabu la rayb فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
سورة البقرة سورة تيوان لتسوكا كافون أن صلى الله عليه وسلم يهجرة معنى عفوا ta sauka bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira duk da wasu bangarorin ayyunta sun sauka ne a garin Makka. Idan aka ce madaniya ana nufin surar da ta sauka bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar garin Makka da ya koma Madina da zama. Ko da a garin Makka aya ta sauka matukar ya riga ya koma Madina da zama, to ana kirga wannan sura a matsayin sura ce madaniya. Ma'ana kar a ce surar da ta sauka a Makka ita ce makkiya, a'a, wanda ta sauka kafin ya hijira, sawa'un ta sauka a cikin garin Makka ne ko ta sauka a wajen garin Makka ne. Haka nan madaniya a surar da ta sauka bayan yayi hijira ko da kuwa a garin Makka aka saukar da ita, kamar misali suratul Ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum, kunga ta sauka ne akan ranar Arafa, akan dutsen Arafa. Amma in ka duba za ka ga sura ce wadda take madaniya, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi hijira ya bar wato asalin garin Makka. Sanin cewa ga inda sura ta sauka sawa'un kafin ai hijira ko bayan hijira yana da muhimmanci a rayuwar musulmi. So da yawa kila ba mu iya kokarin fahimtar menene dalilin da yasa akan ce wannan sura makkiya ko a ce wannan madaniya. Daga cikin dalilai shine akwai ayoyin Alkur'ani wanda ba za a iya fassara su ba har sai idan an san yaushe suka sauka. Kamar fadin Allah ta'ala cikin suratul Ankabut, walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, baita wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, duk wanda ya jihadi to yayi jihadin nan ne dan kansa. To wani jihadi ake nufi a nan? Akwai jihadin nafs, yakan san ranka saboda karka saba ma Allah. Sannan kuma akwai jihadin qital, akwai jihadi na makani. To wanne ne Allah ke nufi a wannan aya? Ba za ka iya fassarawa ba har sai ka san yaushe suratul Ankabut ta sauka. Idan suratul Ankabut ta sauka kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira, to lokacin ba a farlanta jihadin makami ba, da haka ana maganan jihadi ne na rai. Kuma wannan shine gaskiyar magana, da suratul Ankabut makkiya ce ba madaniya ba. To kama haka yake a suratul Baqara. Suratul Baqara tana da darajoji masu yawa wanda suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin su akwai hadisin da cikin Musnad na Imam Ahmad da kuma littafin Sahih Muslim, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Abi Huraira yake cewa la taj'alu buyutakum quburan, kada ku sa gidajenku su koma makabarta, su koma kufi. Kar gidajenku ku bar su koma kufi kamar makabarta. Fa innal bayta alladhi tuqra'u fihi suratul baqara la yadkhuluhu shaytan, domin duk gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa to shaytan baya zama a wannan gidan. Kaga anan za ku fa'idanta da masu gina gida ce za a tare a gida, me ake yi, wace addu'a ake yi, to ga addu'an da ake yi. Duk gidan da za a zauna a cikinsa, sawa'un sabo ne wanda kai ka gina ko ko haya ne ko ko rumfar kasuwarka ce, to karanta suratul baqara shine abin da za ka iya dogaro da shi na wannan hadisi cewa shaitan yana gudun dukkan gidan da ake karanta suratul baqara a cikinsa. So wannan kun ga daraja ce mai tarin yawan gaske, kuma a ciki akwai kwadaitar da mu cewa mu zanto muna yawan karatun Alkur'ani mai girma. Saboda Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya kasance idan ya ga mutane sun shagala da duniya, hankalinsu ya yi gaba game da abin da ya shafi rayuwar duniya, yakan ba da sanarwa ya ce zai yi tafiya, wa zai zo ya raka shi. Duk wanda ya ji an ce shugaban muminai zai tafiya, ai dole zai so a ce yana ciki. Yanzu ko gwamnan jihar Kaduna ne ya ce zai tafiya, yana so ya sami ‘yan rakiya, ai ka san har sai an rasa hanya a cikin garin nan, indai an ba da dama. Saboda kowa zai so a ce a yana tare da gwamna. Wannan man ba ya sa ba, sai ya kira ‘yan ƙauyen garinsa ya ce ku ɗan kalli TV yau ƙarfe 5 za a nuno mu tare da gwamna, kai ka ce tare da Annabi za a tura su. To kaga ina ga kuma a ce Amirul Muminin shugaban muminai ne gaba ɗaya. Idan ya yi wannan sanarwa na cewa zai tafiya, wa zai raka shi? Za ka ga jama'a sun taru gaba ɗaya. Wasu su rufe rumfan kasuwansu, wasu su tsaida abubuwan da suke yi. Amma abin ban sha'awa shi ne idan mutane suka taru aka kama hanya, kowa Najeriya ga an kama hanyar Kano za a je saro kaya, ko an kama hanya Abuja sai ya kama hanyar makabarta da su. Sai jama'a su ga ya kama hanyar makabarta, ana zuwa makabarta kuma zai sa kowa ya zauna ya shiru ya saurara da kyau. Shi kadai sai ya miƙe, sai ya kyale wanda suka rako shi, sai ya kalli kaburburan da suke gabansu.
sai ce da su innal amwala qad qustimat dukiyoyin da kuka tara kuka bari a duniya duk an raba ma magada sun kare tas ba wani abu in banda abin da ke hannunsu wa innal azwaja qad zuwijat matan ku da kuka aura yanzu duk wasu sun aure su ba ta ku suke ba kuma sai ce wannan shine labarin gidan duniyar da kuka bari ko akwai wanda a cikin ku zai ba mu labarin ku kuma halin da kuke ciki a gidan lahira sai ya shiru to anan kam dama kowa kila wani na hango kabarin kawunsa ko matansa ko ɗansa ko mahaifinsa tuni dama zuciyarsa ta riga ta tsinke to sai ya kaljuyo ya kalli su wanda suka raka shi sai ce da su ina muku rantsuwa da Allah inda a ce Allah zai ba su dama su yi furuci su faɗi wata magana da za ku ji da sun ce da ku mafi alkhairin guziri shine tsoron Allah kun ga a cikin wannan akwai darasi mai yawa tun daga shi dai makabarta wuri ne da kowa zai je kwanta a cikin sa kamar yadda malamai ke fadi duk wanda ka gani a wurin ba da san ranshi fa yema jama'a albamu alkhairi sai an jima ku je kwanta ba dole ce ta kai shi to tunda ku har za ta faru ashe akwai bukatar mutum ya mata shiri ya mata kimti dan ta zamto hutu ne a gare shi dan akwai waɗanda yanzu suna cikin kaburburan su wallahi da za a ce su dawo duniya ba za su yadda su dawo saboda abin da suka tarar na ayyukan kwarai da suka yi to wannan yana daga cikin darajar wannan sura mai albarka sannan hadisi ya zo daga Usayd bin Hudayr sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wata rana ina cikin karanta suratul baqara a cikin dare sai naji doki na da yake daure a barga yana kururuwa yana fisga yace sai ne shiru lokacin da ne shiru na daina karanta suratul baqara sai shi ma dokin ya shiru ya natsu ya daina wannan hanimiya da yake yi yace daga nan sai na ci gaba da karatu sai dokin ya ci gaba da fisga shi ma yana hanimiya yace sai na ƙara yin shiru shi ma dokin sai ya natsu sai ya shiru kun ga ya nuna dai alama daga karatunsa ne ke janyo abin da dokin yake yi yace da naga haka nan ne sai na daina karatun sai na tashi dalilin tashin kuwa shine akwai ɗana wanda ake ce masa Yahaya yana kusa da inda dokin ne yake fisga yake harba harbe ma'ana ya bar karatun saboda ya je ya dauke ɗansa kada dokin ya ji masa ciwo yace da na tashi na je na kalli a wannan na dauke yaran da nufin cewa kada dokin ya ji masa ciwo yace ina daga kaina na kalli sama sai naga sama wani girgije ya rufe ta bana ganin sama gaba daya ma'ana wani abu kaman hadari kuma ba damina ba amma ya rufe sararin samaniya yace a lokacin da na wayi gari bayan sallah asubahi sai na baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin abin da ya faru da ni sai manzon Allah sallallahu alaihi ya kalle shi abin ya baka sha'awa yace da shi ikra ibn hudayr karanta suratul baqara ya kai usayd bin hudayr fakkai sakaci da ita ka rinka karanta ta wannan abu yayi kyau yace amma fa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bazan maka ƙarya ba naji tsoron dana ya haya kada doki ya raunata shi na daina karatun naje na dauke shi shine sai yake bashi labari cewa da na daga kaina ga abin da na gani na girgije da ya rufe sama wannan girgije da na gani kaman wata rumfa ne aka yi ta kuma da haske a sama na ganshi haka yace har sai da na fito ya zamto bana ganin sama shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da shi wa tadri ma zaka ka san menene wannan girgijen da ka gani ya kai Usayd bin Hudayr sai yace la a ban san menene wannan girgije ba sai yace mala'iku ne suka sautu tilka mala'ika janat li sautika mala'iku ne suka yi kasa dan su ji karatunka da kyau shi yasa wannan doki naka ya furgita ganin mala'iku da yi sai Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mai magana mai ban sha'awa yace walau qara'ata wallahi da a ce baka daina karatu ba ka ci gaba da karanta suratul baqara la asbahat yanzuru an-nasu ilaiha da sai mala'iku sun sauka kasa har mutane sun rinka ganin su kiri da muzu wannan shine mala'ika suna ganin su da ta tawara minha kuma gani wanda baya koyuwa a ce ai yana badarawa ku zo mu je badarawa a'a dan unguwar dosa za su ganshi daga unguwar dosa yan malalai za su ganshi yan kawo yan ko ina suna ganin mala'iku a sarari sakamakon karanta suratul baqara da ake yi to kun ga wannan ba karamin daraja bane da wannan sura take da shi kuma annabi sayyidina Umar yana cewa duk wanda ya karanta suratul baqara to muna ganin shi komanda ne a idanuwan muna ganin shi wani jagora ne wanda ya cancanci a girmama shi saboda karanta suratul baqara kawai dai to kun ga wannan ba karamar tsaraba bace da ya kamata a ce mun yi ruko da shi Allah subhanahu wata'ala ya bude suran da cewa alif lam mim alifun lamun da mim wadannan sune huruful muqatta'a harufa ne wanda suke yanka ko aka bude surorin alqur'ani da su ba nan kadai ba akwai sauran surori hamim yasin nun qaf duk muna da su wadannan a haka ake karanta su ba tare da hada su ba alif lam mim kamar yadda muka ji kowane harafi akan asalin yanda yake menene fassarar su malaman tafsiri sun karu juna ilimi akan menene hakikanin abin da za a fassara irin waɗannan harufa da shi sun karu junan su ilimi a cikin sa wasu daga ciki suke cewa waɗannan harufa Allah madaukakin sarki shi kadai ya san ma'anar abin da yake nufi da su babu wanda zai iya fassarawa ba su san wani abu da za su dogara da shi su fassara waɗannan harufa da su ba wasu kuma daga cikin malamai sun fassara menene abin da waɗannan harufa suke nufi sai dai su ma waɗanda suka fassara harufofin sun karu juna ilimi ma'ana sun yi sabani akan me harufofin suke nufi su ma har wayo daga cikin su akwai wanda suka ce harufa ne kawai na jan hankali Allah yake amfani da su kamar jan hankali ne Allah yake yi ya kusanto da tunaninka zuwa ga abin da zai faɗa a nan gaba domin da kuga galibin su in suka zo suna magana ne an faɗe su gaba sai a faɗa alqur'ani hamin wal kitabil mubin nun wal qalami wa ma yasrun duk in an faɗe su galibi da yasin wal qur'anil azim ko wal qur'anil karim duk in an faɗe su galibi suka ce zaka ga maganar qur'ani ne yake zuwa a gaba to amma dai duk da haka su ma wasu suka ce a'a abinda ake nufi da shi shine ai ana nufin jan hankali ne kamar yadda muka faɗi wasu kuma sun zaɓi wani ma'anan na daban sai dai abinda wasu ke faɗa cikin malaman tafsiri shine abinda ai waɗannan harufa suke nufi ai waɗannan harufa da kuke gani shi wannan qur'ani da aka saukar daga wurin Allah da waɗannan harufa aka gina shi alifun da lamun da mimun da makamantansu don haka nan abu ne kuma sananne a wurinku ya ku larabawa ga qur'anin nan ga kuma harufan da aka gina shi da su in kun isa ku zo da wanda yake makamancinsa kuma ba za ku iya ba to wannan sai zanto kamar Allah ya amfani da su ne wurin yin kalubale ga larabawa su gane cewa duk da larabcinsu qur'ani ya sha gabansu don haka su biyayya kawai ga annabi sallallahu alaihi wasallam babba abin da zamu dauka a nan dai shine tunda har an kasa fassara su kai tsaye da abin da suke nufi to abin da yafi dacewa shine mutum ya dauka akan cewa Allah shi kadai bar masa sanin abin da yake nufi da waɗannan ayoyi sai ya zanto mutum ya tsayu a wurin da shi da yafi dacewa to kamar yadda muka faɗa so da yawa idan Allah ta'ala ya kawo sai kan kawo maganar alqur'ani ne a gaba shi yasa sai ya ce dalikal kitab wannan littafi wato alqur'ani la raiba fihi babu ko kokwanto a gare shi a cikin sa fihi hudan lil muttaqin sannan kuma a cikin ta akwai shari'a ga wanda suke masu jin tsoron Allah ne Allah ka samu a cikin su ma'ana abinda ayan take nufi shine wannan alqur'ani littafi ne mai girma wanda babu ko shakka daga Allah yake saboda ya gagara duk wani abin gagara qur'ani ya shiga gaban sa zaka ga tun a lokacin Allah ya kalubalance su kansu larabawan da mawakan su da malaman su da masanan su yace su zo da makamancinsa in sun ita suka kasa yace to su zo ma da surori goma a cikin sa kuma suka kasa to kaga wannan ke nuna cewa alqur'ani abu ne wanda yake daga wurin Allah madaukakin sarki shi yasa hatta a jerin yanda ma'anonin ayoyi suke zuwa a jere in ka duba duk masanin larabci na gaske zai fahimci cewa qur'ani magana ce wanda take na Allah madaukakin sarki misali akwai balaraben kauye da zai wuce shi ba ma musulmi bane sai ji wani musulmi yana karanta alqur'ani as-sariq was-sariqatu faqtahu aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalan min Allah yana karanta ayan da ke magana akan cewa dukkan barawo namiji da barauniya ta mace idan suka yi sata ya kai haddin yanke hannu to a yanke hannunsu wannan wani narko ne na azaba daga Allah kuma Allah ya isa ya sa a yi haka din to karshen ayan shi ne karatun sai ya kuskure sai ce wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai shi wancan balaraban kauyen da ba musulmi bai ga an ce barawo da barauniya a yanke hannunsu kuma azaba aka yi musu kuma a ce Allah mai gafara mai jin kai to shi dai ba zai iya fada da Qur'ani ba tunda ba nasu bane sai ya shiru to amma shi wanda ya kuskura sai Allah ya sa sai ya tuna karshen ayan shine wallahu azizul hakim Allah mabuwayi ne ya isa ya sa hakan dan kai da kai duk mallakan wuya ne ko ran yace a dauka ta kace ba wanda sai ya tambaye shi dalili amma mabuwayi ne ya isa ya sa amma hakimun mai hikima ne akwai hikiman da yasa yace ai haka kuma in ka bi zaka ga inda ana yi da ba za a rinka sata jama'a ba ba za a rinka yin cutar mutane ba zaka ga an dade ba ayi ba hatta rajimu jefa mazinaci da bulala in kun dauko tarihin magabata ku ga tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa khulafa'ur rashidin aka ce ka samu mutane 10 da aka jefe su an baka aiki da wuya ka iya kawo su me yasa saboda sun san da gaske ne in sun yi za a yi musu sai kowa yake amma da aka zo zamanin da kuma in an yi ba a yi shikenan sai Allah sai ce yau to shi yasa a can da ya jara ayar yace wallahu azizul hakim Allah mabuwayi ne mai hikima sai wannan balaraban ko yace bakhin bakhin yanzu kai daidai yanzu magana ta zauna a muhallinta ma'ana ya za a yanke hannu kuma a kawo magana gafara kun fahimci magana sai zanto ba zai shiga ba to haka alqur'ani yake a koda yaushe da irin fasahar da yake zuwa da shi shi yasa anan Allah subhanahu wataala ya ce wannan littafi alqur'ani littafi ne mai girma wanda babu shakkan cewa daga wurin Allah yake dan haka nan baya halarta ai shakka a cikin alqur'ani saboda abin da qur'ani yazo da shi a sarari yake kuma yana amfanar da mutanen da suke da takawa kuma suke da ilimi wanda yake kuma qur'anin yana jagoranta zuwa ga mutun yayi aiki wanda yake nagari Allah ka samu daga cikin wanda za su yi haka kuma idan mutum ya lizinci alqur'ani wannan aya tana nuni akan cewa tabbas zai kasance cikin masu tsoron Allah sannan kuma zai iya samun juriyan biyayya ga abinda Allah madaukakin sarki ya umurce shi da yi akai sannan sai aya ta gaba Allah ya ce alladina yu'minuna bil ghaibi waɗannan masu takawan sune waɗanda suka yi imani da ghaibi wa yuqimuna salata sannan suke tsayi da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan dangane da abinda muka azurta su su masu ciyarwa ne alladina yu'minuna maganan imani ya shigo kenan idan an ce al-iman a larabci ana nufin shine gaskata Allah da mala'iku da manzanni da littattafai da rana ta ƙarshe gaskata kowanne a muhallinsa gaskata Allah ya kunshi na farko yarda da cewa akwai Allah din wannan shine abu na farko duk mutum zai zamto ya ba Allah haƙƙi cikin imani da Allah ne idan yayi abubuwa guda hudu kamar yadda Sheikh Salih Al-Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama yake fadi yace na farko kai dadda bi wujudihi kai yadda akwai Allah da akwai wanda ma suke jayayyen cewa akwai Allah sannan na biyu ka yadda da shi a wurin abin da ya shafi rububiyyar da in an ce rububiyya shine ka kadaita shi da halitta da juya al'amarin halitta shike samar da halitta sannan shike juya halitta ko ya bata samu ko ya hana ta ko ya raya ta ko ya kashe ta wannan nasa ne sannan ka yadda da shi abin da ya shafi a tauhidul asma tauhidul uluhiyya kadaita shi da bauta ba za ka bauta mu wani ba in ba shi ba kuma za ka bauta mishi ne a yanda shi yace a bauta mishi ba yanda kai ranka yake so ba to in kai haka ka tabbatar da gaba ta uku sannan sai na hudu suka ce gaskata Allah a cikin asma wa sifat ayyukansa da siffofinsa ar-razzaqu shike azurtawa ka yadda arziki na hannunsa in za ka nemi arziki wurinsa za ka nema shike rayawa in za ka nemi rayuwa wurinsa za ka nema shine al-alim masani in za ka nemi ilimi shi za ka fara roƙa kafin ka tashi kai ma ka jajirce to wannan aikace aikacen Allah shine tauhid al-asma wa sifat idan mutum ya wannan ya gaskata Allah yana nan da fadinsa da ma'ana a wuraren da suka dace haka nan imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine gaskata shi a cikin abin da ya bada labari ko da nifanta abin da ya tsoratar da makamantansu to haka nan a gurin abin da ya shafi littafai ma yana nan haka a wurin abin da ya shafi ranar lahira akwai wata rana da za ta zo wanda in ta zo kuma babu kamanta kuma ba za a maimaita irinta ba so sanin wannan yana da amfani a wurin musulmi yana hana shi aukawa wani abu da ransa ke so wanda ya san ba zai dawo masa da alkhairi ba sannan yana karfafan musulmi wurin aikata abin da zai amfane shi ko da wannan abin yana da wahala a gidan duniya duk wanda ya tuna Allah ta'ala zai bashi sakamako na aljanna to baya ganin wahalan aikin da yake a nan gidan duniya shi ya sanya wani daga cikin sahabbai da aka ana filin yaki yana cin dabino ya tambaya wuri ye wuri aka ce da shi in fa kai shahada a nan wurin aljanna za ka ce aljanna ya manzo Allah ya ce aljanna dai aljanna ya ce to ai in tsaya sai na cinye dabino nan ma abun na da wuya ko sai ya shiga cikin yaki a ƙarshe kafin a jima kuma an kashe shi kuma yayi shahada to kun ga gani yake fararsa za ta fita kuma idan mutum yana dubbantuwa da kusantar Qur'ani Allah kan sa masa zuciyarsa ce ƙarfi a wurin imani kuma shi ne abin da ake so saboda wahalhalin rayuwa idan ba mutum yana da ƙarfin imani bane sai su zamar da shi su jefa shi inda zai halaka Abu Aqil al-Ansari sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yaki aka fito aka zo wurin yaki ana zuwa kafin a fara yaki a shiga fagen daga wani kafir ya lallabo ya yanke shi da takobi a cikinsa har sai da kayan cikinsa suka fito ya fadi ƙasa bai mutu ba amma ga kayan cikinsa a waje yana zubar da jini shine sai aka umurci Abdullahi bin Umar ya zauna tare da shi ya jinyarsa shi kar ya shiga filin yaki din ana zuwa an yaki gumurzu ya gumurzu ƙura ta tashi aka sahabbai kafirai sun danno su suna kokarin kashe Annabi sallallahu alaihi wa sallam shine sai wani mai magana ya daga murya a filin yakin yake cewa yal al-ansar karratan ka yawmi badr karratan ka yawmi uhud ya kira su da sunansu ya ce ga fa wata dama kamar ta yakin uhud ku tashi ku taimaki Annabi sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi bin Umar ya ce ina jinyan shi ya ce na ga jikinsa na kyarma sai ya ɗiba hanjinsa da hannunsa ɗaya kawai ɗauki takobinsa ya miƙe ya ce sai da hankali na ya tashi na riƙe shi ya ce da shi ma'azur anta ya Abu Aqil Allah ya maka uzuri Allah ya maka uzuri ba ka cikin waɗanda ake kiran nan sai ya ce a ba yanda za a yi annabin Allah na cikin wannan ƙuran da tashin hankali ni ina nan wurin a kwance ya ce ba a kwance kake ba lalura gare ka ya ce ba a kira mu da sunanmu ba mun share mu annabi hawayensa ina ga an kira mu da sunanmu dole ba zan ba ƙabila ta kunya ya yunkura amma da yake jini na zuba a jikin shi ba zai iya ba ƙarfi a jikin shi dole ya sake fadi Abdullahi bin Umar ya ce can dai ƙura ya tsanani na ga alaman fa da gaske kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi ya ce ni ma sai na kyale shi kawai na ɗauki takobi na shiga fagen daga domin in kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai Allah ya taimake mu muka yi nasara ƙura ta lafa ya ce sai na tuna ai an bani jinyar Abu Aqil al-Ansari ya ce a nan ne hankalina ya koma kansa tunanina ma ya riga ya rasu ya ce ina zuwa na tar da shi a inda aka bani jinyarsa amma yana numfashi sama-sama rai ya kusan yin hannunsa ya ce da ya ji muryata ina sallama ya ce sai na ga ya juyo da ƙyar yana kallon Abdullahi dan Umar yace sai yace da ni limanil aqiba ya Umar limanil aqiba ya ibn Umar limanil aqiba ya ibn Umar ya sai Abdullahi dan Umar wa yace nasara manzo Allah yace nasara ku fa duba inda yake kwance a gabda tafiya lahira amma yana tano ne hali Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki shi yasa babu wanda zai zagi mutanen nan sai wanda bai da rau yazo yake cewa suwa ke da nasara suwa suke da nasara suwa suka yi rinjaye to da yake wanda ya tambaya shi ma malami ne sai ba shi amsa wanda ta dace da shi yace da shi innal aqibata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin kun san so uku ya tambaye shi shi yace mai cin nasara Allah ya ci nasara dan addinin sa ya rinjaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara dan yana nan a raye yace in uwanka mu'minai ma sun yi nasara dan sun karya maki yace sai naga ya ninke ya sun tsaya bar wannan asbaba wanda ake tahiya da ita yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yace da ƙarya sauke hannunsa ƙasa ba jima ba Allah ya dauki rayuwarsa to kun ga wannan ƙarshe ce mai kyau ƙarshe ce mai kyau kwarai da gaske ma'ana abin nufi shine da bai rayu akan wannan rayuwar ta addini ba Allah ba zai bashi wancan ƙarshen ba to kada ka dauka kana aikin alkhairi saboda ka ga sakamakon yanzu ne gobe ne zaka samu a'a babban amfanin da ake so ya maka shine lokacin da zaka bar gidan duniya ana son lokacin da zaka juya ka tafi ka bar nan gidan to ka juya ka tafi da alkhairi kuma wannan karatun Qur'ani da kuke yawan yi da wannan sadakar da kuke yawan yi da wannan karatun da wannan sada zumunci da duk abin da kuke yi na alkhairi to wannan shine abin da kuke kokarin samu ma kanku shi yasa ba a so mutum musulmi ya rauni sawa'u ko a watan Ramadana ne ko ba a watan Ramadana ba ina ganin zai kyau mu takaita da wannan anan ko to da mu samu minti 15 da suka rage mana makaranta wannan littafin da ke gaba insha Allah ta'ala Allah ta'ala kai mu gobe sai mu tashi a aya ta gaba da insha Allah ta'ala ita ce aya ta uku ko a cikin suratul baqara abudan kam da zama daidai Allah ya sa mu tarayya a lada bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتابن دكي حننكو شيني لتابن دجيا مكتشي دامو فاركاران تاشع يو إن شاء الله تعالى سونان سأحاب المولود وكنشه كنشان هيهوا وحقوق الآباء أبناء على الآباء دكومه كنشين دا حقوكين يا أكن إيا ينسو kamar yadda muka faɗa dan uwa da ya rubuta wannan littafi shine Malam Abubakar bin Amin bin Sulaiman Al-Anshawi muna fatan kila kafin mu rufe tafsiri ya kawo mana ziyara wanda ya rubuta littafin littafin kamar yadda muka faɗa yana da matukar muhimmanci saboda akwai abubuwa da dama da ya kamata a samu lokaci a keɓance karantarwar su zuwa ga mata muna fatan za mu shirya muku wani zama na musamman akan abin da ya shafi jina ne na mata dan suna daga cikin abubuwan da ake yawaita tambayoyi a kansu kuma suna daga cikin abubuwan da suke yawan rikitar da yawa daga cikin mata to da haka insha Allah akwai littafin na Risalatu fi Dima'i Tabi'iyya na Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin wannan littafin ya sauƙaƙe dukkan wata matsala da ta shafi jinin al'ada jinin haihuwa ko ma istihada na rashin lafiya duka kusan Allah ya saka malam da alkhairi gaskiya ya sauke kusan ya amsa kusan duk lalurorin mata a cikin littafin so muna fatan Allah da za mu samu da Dr. Jamilu Zarewa daga ABU Zaria mun yi magana da shi ya tafi tafsiri yanzu in ya dawo insha Allah bayan sallah kila shi za mu samu ku a matsayin goren sallah da za a yi karatun shi dan ya zamto an amfana da shi za mu ribaci wannan lokaci kamar yadda na faɗa mu karanta wannan littafin Ahkamul Maulud hukuncen haihuwa littafin shafukansa ba su da yawa amma inda a ce za a buɗa shi to dai ba zai dauki shafi kasa da 200 da wani abu ba kwarai da gaske saboda malamin ya tantance duk abin da ya kawo a nan kusan sai da shi ya gama shan wahala ciki da bai ya binciko mai kyau da mara kyau ya tashi sai ya dauko ingantattun kawai su ya ajiye mana a nan to shi yasa za mu takaici da su saboda kar mu faɗaɗa bayanai a manta abubuwan da muka koyar za mu karanta su a tsarin da suke na san za mu gama littafin insha Allah cikin kankanin lokaci za mu duba mu ga wani littafin da za mu sake sawa a bayan shi kafin mu karkare tafsirin insha Allah malai ya buɗe littafin da bismillahir rahmanir rahim mun gama da ita a tafsiri ba sai mun magana ba ko yace muqaddimatul kitab gabatarwan wannan littafi nasa da ya rubuta karkashin sa yake cewa alhamdulillahi nahmaduhu godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa alhamdu godiya ana yi wa Allah a kowane lokaci a lokacin da ake cikin yalwa da lokacin da ake cikin kunci da ana gode ma Allah Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gode ma Allah a koda yaushe koda yana cikin rashin jin daɗi da rashin samun abin da ransa yake so sai dai ana gane godiyansa a lokacin da idan wani abu mara daɗi ne ya same shi in kuka ji ya ce alhamdulillah to wannan abin da ransa ke so ne amma an kaji ya ce alhamdulillahi ala kulli halin to sai a hankali kila abinda mu za mu ce wayo Allah ne in ba da karfin imani ba an fahimta ko to almuhim ahammu shay dai shine ya zamto mun saba da godiya mu ma in za mu godiya mu yi godiya ko da a ce ba a cikin abinda ran mu yi mana daɗi ba ne amma ka iya cewa ala kulli hal dan kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma jama'a su fahimci halin da kila kake ciki su yi maka addu'a to shine a ne kawo ya ce wa nasta'inuhu ko muna neman taimakon Allah wa nastaghfiruhu muna neman gafaran Allah Allah ka gafarta mana wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrin kawukanmu wa min sayyiati a'malina ko muna neman tsarin Allah daga munanan ayyukanmu man yahdihillahu lallai dukkan mutumin da Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu babu wanda ke batar da shi ya Allah ka shiryar da mu wa man yudlil haka mutumin da ya bata fala hadiya lahu ba shi da wanda ke shiryar da shi da mu ce wanda ya bata ko saboda ba a jingina abin da yake wanda ba alkhairi ba zuwa ga Allah amma mun san Allah ke batarwa wa ashhadu an la ilaha illa Allah muna shaida ina shaida babu abin bauta bisa cancanta face Allah وحده شيشي كدي لا شريك له بيد أبوكين تاريا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما إنا شيدا وشو عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم باوان الله نكما جكادا نينا الله سماليتي أما بعد بايان حكا فهذا كتاب ونن أبندك حنوك ونلتافيني وجيز تقيتتشي فيه مسائل أجكنس أكوي أبوب وانتتوناوا وأحكام كما أجكيدا كوغوس أبوب وانهو كنشاهو كنشي تتعلق بالمولود واندسكي راية يوعد أبند أكا حيفا يارو كويارينيا وحقوق الأبناء كما أجكيدا كوريزكي حقوك إيايا على الآباء كان إيايانسو وهذا الموضوع وانا موضوع نتتوناوا أكان أبنديشا كوحيف واد حقوك إيارا جدير أبنيوان ديداتي بأن يدرس يضمت أنكرا تدشي في المساجد حتى أمسلاتي أبني ديداتي أتي أنسان يا أمسلاتي أنا قويد دمتاني والمجالس كما أبني ديداتي حتى أولا رنكراتو أذنك قويد دمتاني سو وأن يتناوله الدعاة كما ما سكر أزواج الله ستوكي وانا موضوعي قصر كيشي والخطباء حتى ما سيهم خطباء أكام منبري سو ما ستوكا في المحاضرات أرنك ينسى أولا المحاضرة أخويت دمتاني والخطب دكما خطبا بي نجوما دوم متاني سجي سبو دئرن قرى قريد أكي سامو أشكنسا وقد ذكرت المسائل حقيقة أشكوانا لتافي نا أنبت وسمس ألولي والأحكام كما نافت وسو كنشاه كنشي مجردة يند تشروس كويني عن سو كأين تشروس سورانس عن العدلة باتارد كاود للنسبة والمراجع da kuma wuraren da na ciro ma'ana zai kawo matsala ba tare da ya ce aya kaza ne da hadisi kaza suka kawo su ba kun fahimci magana ba tare da kuma ya ce na duba littafi kaza mujalladi na kaza ba me yasa mallan yayi haka kawai ya cirato su ba tare da kawo mana yawan ayoyi da hadisai ba yace dalili na shine yakunal kitab la ya haka ne saboda littafin ya kasance khafifal hamli me saukin dauka gashi nan kuwa sai ka ta aljihuma ba a san yana aljihunka ba laki sa a jaka ba laki jinawoyin shi ba yace to dan ya zanto mai saukin dauka wal mu'nati kuma ya zanto wani guzuri da zaka iya tafiya da shi dinga ko gidan suna aka ji an haihu lafiya eh to da Allah ga karatu da malaye mana a makaranta ai wannan bai da dan yawa ko guda uku mu dan yi mana mu ji yan uwana mata duk zaki iya wannan ko yau ka ji a tarawan kalangu sai a karanta musu wannan sai su ji yace wal'allahu yakunu matnan kuma ina fatan wani lokaci wannan littafin zai zamto wani matani ne a kuma insha Allah zan tsayin Allah ya yarda bi sharhihi da zan masa sharhi ma'ana yanda yake ne yanzu zai zo ya dauke shi gaba ya buda bayanansa na tabbatar ya buda kuma za ku ya zama babban littafi in kuma ya zama babba ko ya karanta shi sai ya zamto ma mutane wahala kun ga yanzu wannan zamu ya karanta shi kan lokaci mu amfana amma inda babba ne sai ka ji an ce to an ga wata kuma mu huce matsala biyu ba kaga dai an yi baya ba zani to shine sai ya fada ne cin Allah da wani lokaci zai sharhin sa wa zikril adilla kuma inna tashi rubutu na gaba zan fadi dalilai alaihi akan duk abin da na fada a cikin wannan littafin dan kawo muku dalili kuma za ku tabbatar ya inganta sai ya ce waqatta tatabatu fihi lalle a cikin wannan littafi na bibiya ma sahha bihi dalil abinda dalili ya inganta akai duk abin da kuka na faɗa a littafin nan sai da na tabbatar ingantacce ne babu wani abu rufaffe a cikin sa watarajjaha inda ahli taqiq kuma na dauki abin da malaman da suka bi diddigi suka tsete matsalan suka ce wannan shine yafi dacewa to haka na dauka yanzu ku dauki misali yi ma diyama ta aski ranan suna kun ga abu ne ai da ake ta takaddama akan sa ko namiji ai kun ga ba a cewa komai shi Allah cewa askiya amma za su sun ce suna so kar ai mata askiya an ce kaza ai an ce kaza da makamantan su ina fata mun fahimci wannan yace to duk irin wannan nabi matsalolin sai da na bi malaman fannin na tabbatar da abin da shi suka dauka sannan sai na kawo muku shi anan wanda shine yafi bi gaddi nazari nayi haka ta hanyar na rinsa ido na an shuhuril qaul akan magana da ita ta fi shahara a cikin mutane awil madhhab ko madhaban da suka bi yace in na dubo na tabbatar da wannan shi inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi zan kawo anan ba tare da cewa ai mutane sun fi sabawa da wanda ba shi ba kun fahimci maganar shi yana kawo dalilan da suka tabbata ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai wanda aka saba da shi a ce ai an saba ba za a bari ba ina fata an gane to shi yasa wannan din yafi zama ingantacce Allah ya taimake mu yace wasan maituhu shi ma kansa littafin na rada masa suna da cewa sunansa atamul maulud hukuncen hukuncen haihuwa hukukul abna da haƙoƙin iyaye alal aba akan iyaye fallahu arju Allah ne nake fata wa as'al kuma shi ne nake roƙon shi an ya taqabbalahu minni ya karbi wannan aiki daga gare ni kuma mun roki Allah ya karba masa wa an yaj'alahu kuma Allah ya sa wannan aikin da nayi ya zamto khalisan liwajhi alkarim dan neman yardan Allah shi kadai wa an yanfa'ani bihi kuma Allah ya sa wannan littafi ya amfane ni fid daraini a gida biyu duniya da lahira innahu waliyyu zalika Allah shine majibincin haka wal qadiru alayhi kuma mai iko akan haka din walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ya faɗi sunan shi yayi littafin shekaran da ta wuce watan sha'ban gab da ramadan to bari mu dauki abu na farko da ya kawo a littafin yace ni'matul walad waz zurriya ni'imar da ke cikin haihuwa da kuma zurriya ni'ima ce mai yawa ko yace innal walada waz zurriya ni'matun min ni'amillahi al'azima lallai haihuwa da samun tsatso mutum ya zumtu yana da tsatso na jini wata ni'ima ne daga cikin ni'imomin Allah masu girma wahibatun kuma haihuwa wata irin kyauta ce wanda ba a iya musanya ta da wani shine hiba in an ce alhibatu shine ai maka kyautan da baka yi saka ce zaka iya mai da irin shi ba kun fahimci magana wata ta baki dan kunnin gwal kyauta sai ta yi miki gori ba zaki ce daga kunni ki jefa mata ki ce dauki abinki ba ki ga in zan mutu ko ba haka bane to zaki ya ciro ido ki ce ma Allah ga idanka da ka ba kun fahimci magana to wani abu ne wanda an baka kai baka da abin da zaka iya mayar da shi ko mutum ya baka abu ya maka gori sai ka bashi wanda ya fi shi dan adam zaka iya mai haka amma banda Allah banda Allah to haihuwa haka take duk wanda Allah ya bashi haihuwa ya bashi kyautan da ba zai iya musanya wannan ni'iman da wannan sa ba ga Allah Allah ya ba abinda kuka haifa albarka to shine yace kyauta ce daga Allah wannan kin sarki wa zinatun fil hayatid dunya kuma ado ne ga rayuwar duniya ba wanda zai so a ce ba duniya bai da tsaka wa sababu intifa'il aba'i kuma wani dalili ne ko wata hanya ce da iyaye suke amfanuwa da haihuwan nan fid daraini a gidaje biyu ana amfana da haihuwa a duniya kuma ana amfana da shi a lahira ta duniyan dai da ma mun santa wannan kan ko bayani ba za a yi ba kowa ya sani amma ta lahiran shine hadisin Imam Muslim ko Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk dan adam in ya bar gidan duniya ayyukansa duka sun tsaya in banda abu uku yace sadaka mai gudana ko ilimin da ake amfana da shi ko da na gari da zai rinka maka addu'a in ka mutu ka bar da na gari mai maka addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ko ka mutu baka mutu ba kun ga wannan ba karamin alkhairi bane Allah ka shiryar mana da zuriyarmu baki daya mu ma ka samu shiryayyu walidhalika kana al-anbiya wannan dalilin ne yasa su kansu annabawan Allah wa salihun da nagartattun bayi yas'aluna Allah dhurriyatan tayyiba suke roƙon Allah ya ba su zuriya ta gari kun ga annabi ya hayana ta rabbi la tadharni fardan ku wa anta khairul warithin annabi zakariya Allah kakka banni ni kadai ba tare da haihuwa ba duk da cewa ko ban haihu ba ya Allah kai ne mafi alkhairin masu gado in kai mun albarka ba matsala amma dai duk da haka kun ga yana magiya akan yana son haihuwa to tunda har annabi zai haka kuma ina ga dan adam wanda yake karan kadamiya wanda ba annabi ba irina irin ku to abu na biyu matsala ta biyu a littafin yace ni'matul walad la yantafi'u biha al-aba illa idha qamu biwajibihim wannan gaba yana da muhimmanci yace ni'imar haihuwa yan uwa musulmi la yantafu biha al-aba iyaye ba su iya amfana da wannan ni'imar illa idha qamu biwajibihim har sai sun tsaya da abin da ke tilas a kansu tijahal abna dangane da abin da ya shafi iyayensu sai sun tsaya su ma sun yi da gaske minash shukuri na farko su gode ma Allah in Allah ya baka haihuwa ka fara gode ma Allah dan ya taimake ka wurin yi ma abin da ya baka albarka wa ri'ayati sannan kai naka aikin kuma ka sa ido ka lura kada ka tozarta su kada ka tozarta yaya sawa'un uwa ce ko ko namiji ne kai ya tozarta yayan da Allah ya bashi mace ce ko namiji li'annahum domin su waɗannan yayan da Allah ya bamu mas'uluna abinda za a tambaye mu ne an zalika game da haƙƙin su yawmal qiyamati a ranar alkiyama Allah ka bamu ikon sauke nauyi qala ta'ala Allah mun hukin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani da Allah ku anfusakum ku kare kawunan ku wa ahlikum da iyalanku naran daga wata irin wuta wanda baku taba ganin irin ta ba tsananin ta ya kai tsanani wa quduhan nas wal hijara makamashin wannan wutan sune mutane da duwatsu alaiha masu tsaye akan ta matsayin masu gadi mala'ikatu wasu irin mala'iku ne ghilazun masu kaushin zuciya ba san tausayi ba shidadun gasu da tsananin karfi ga rashin tausayi ga karfi kaga fitina ta faru la ya'suna Allah ma amarakum kanu dai ba sa sa'a mu Allah a cikin duk abin da ya musu umurni wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata duk abin da Allah ya umarce su wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naga lokacin ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fada a cikin hadisin Imam al-Bukhari da Muslim yake cewa kullukum ra'in dukkaninku masu kiwo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma dukkanku za a tambaye ku game da kiwon da aka baku wal imam shugaba a cikin mutane ra'in shi mai kiwo ne makiyayi ne wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma sai Allah ya tambaye shi game da kiwon da aka bashi war rajul ra'in fi ahlihi haka nan duk wani mutum namiji ya sani Allah ya bashi kula akan iyalansa wa mas'ulun kuma ran alkiyama sai an tambaye shi an ra'iyatihi dangane da iyalansa ya aka kare ya kula da su yanda Allah da manzansa suka ce ko bai yi ba wal mar'atu ita ma mace bata tsira ba ra'iyatun fi baiti zawjiha mai kiwo ce a gidan mijinta wa mas'ulatun kuma ita ma Allah zai tsare ta ya tambaye ta an ra'iyatiha game da kiwon da aka bata na kiyaye gidan miji ya aka kwana zaki bayani wal khadimu haka nan mai hidima ko yaron gida ko mai tsaron kasuwa ko wane ne in dai mai hidima ne shi an dauke shi dan ya hidima wa mai gidansa ra'in shi ma yana matsayin makiyayi ne wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma yana Allah zai tambaye shi game da kiwon da aka bashi na kiyayewa to wannan shimfiɗa ne mallan yayi a gaba wannan kunkula shimfiɗa yayi gaba kuma zai fara kunce kunce idan aka yi ma mutum haihuwa me zai yi me za a yi masa shine abin da zai zo a gaba sannan kuma sai ya zo abin da kamar muka faɗa maganan me ake fara yi ma jariri in ya zo duniya me ake so a fara yi masa sannan batun yanka ya ake ciki yaushe ake yanka me ake yankawa ya za a yanka duk yana nan in an haifi yaro yaushe ne ranar bakwai ɗin shi a yau yaushe yau alhamis ko an haifi yaro yanzu yaushe ne suna laraba ne ko alhamis duk akwai waɗannan maganganun an haife shi da ranar yaushe ne in an haife shi da dare yaushe ne duk waɗannan suna daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu sani insha Allah za mu taƙaita a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah maɗaukakin sarki ya sa mu yi tarayya a lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya taimaka mana yau alhamis mu da dawowa sai litini kenan ko insha Allah ta'ala a gobe ranar hutu ce ran asabar da ladi kuma za mu yi karatu da yan kurmin mashi wanda na karɓo tafsirin daga wurinsu dan je kuma ba su toshiyan baki a zauna lafiya saboda haka su za mu yi karatun littafi a can shi littafin da za mu yi da su zai yi kyau wanda suke WhatsApp a cikin ku su bibiyi karatu yana da matukar muhimmanci sunan littafin sifatul zawjati saliha zawjatul mu'mina ne ko saliha siffofin mace ta gari a wurin Allah wanda kuma ya dace ki shiga cikin su insha Allah ta'ala in mun yi wanda ba za samu zuwa daga nan ba Amira na nan ko kina nan to ina ba da shawara ki bude group naku na mata ko kadan kika bude wanda ke yin WhatsApp ki amshi lambar su ke sai ki rinka sa su duk wanda yazo yana so a sa shi ba sai mun faɗi lambar wayar ki anan ba kawai a same ki sai ki ta in an yi karatu zan rinka turo muku sai a rinka hadawa duka ana saurare Allah ya taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh